da rayar da muna musulmai ya ba mu dama da kuma ikon kasancewa a wannan ɗaki mai albarka, ɗakin taro na makarantar Khalid bin Walid Islamic Academy da ke nan gida mai lamba ɗaya kusa da Police Staff Quarters Adama Road Dutsen Kura Hausa a cikin garin Mina jihar Neja, domin gabatar da muhadara mai tarin mahimmanci ga iyaye mata, wanda duk yake kallon mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook ko kuma a kowane kafa, za mu gabatar da babban malaminmu wanda a cikin ikon Allah da kaddarawarsa ya ari bakin Malam Abdullahi, da yake cewa ina kan hanya aka tabbatar masa da cewa ya zama prof. Muna addu'a Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka, shi ne Professor Jamil Yusuf Zarewa, wanda kowa ya san shi a media, musamman ku iyaye mata. To ga shi a gabanku yau a wannan ɗakin namu na wannan makarantar mai albarka, kuma malam zai muku karatu kamar yadda za a gabatar da shi. Kafin malam ya fara karatu, zan kira ɗaya daga cikin ɗalibai mata domin mu nemi albarkacin Alƙur'ani, ta zo ta karanta abin da ya sauka na Alƙur'ani. Hafiza Malama Suwaiba Muhammad, ta zo ta karanta Alƙur'ani mai girma. Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكان الله غفورا رحيما.
نعم الله يسع البركة بكسان كنا تارد غنيبني أبصدكي الله سبحانه وتعالى ياتمكي كي صبوكي صلكي duk da ke dai shafara wannan jajaye ɗan kadan kadan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka muna fatan kuma ubangiji Allah ya tsare mu malam muna sanar da ku cewa duk mai bukata ya zagaya akwai ban daki a can baya zai ga ɗaliban makaranta tare sanye da riga na uniform din islamiya wanda zai nuna muku wurin muna fatan ubangiji Allah mu jagoranci Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ji da amfani da abin da malam zai gabatar mana. Ko saka babu karatu ne wanda yake bukatar dukkanin mu da mu da ku ya kasance kin zo da mai gidanki. Amma saboda yanayin wuri muka ce ba mu gaici maza ba sai ku kadai. Fatan mu shine idan kin ji kuskuren ki a cikin wannan karatun yau din nan da zaran kin ji zuwa 11:30 kawai mai gida ya fara ganin canji. Yayin yeah, mana abin da yake so kenan mai gida yau din ya fara ganin canji sannan kuma idan kina daidai to yau ya fara ganin abin ya ƙara ninkuwa sannan kuma idan akwai dama a isa mai da sakon sai a isa mai da wannan sakon muna fatan Allah ya ba ku ikon ji da amfani da mu gabaki daya malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى دعاء ونم مكارنتا خالد بن الوليد وشتك آمنا جهر نيجا ونم سافيا wacce ita ce safiyar 8 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1446 wanda ya daidai da ranar 10 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024 kamar yadda sanarwa ta gabata mun tare ne domin yin lecture mai taken manyan matsalolin aure guda 30 a kasar Hausa da hanyoyin magance su wanda littafi ne da muka rubuta shekaru uku da suka wuce Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yi wa littafin bita kamar yadda za a gani saboda abin da muke da shi bai wuce awa ɗaya da minti 20 ba amma dai insha Allah ta'ala za mu zaɓi muhimmai daga ciki sai mu karanta abu na farko a kamar yadda muka sani aure abu ne mai muhimmancin gaske Allah subhanahu wataala yayi bayani akan falalar aure da kuma muhimmancin aure Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'tahu Allahu shatra dini falyattaqillaha fi shatri al-baqi duk wanda Allah yayiwa ya bawa mace ta gari to Allah ya bashi rabin addininsa sai ya ji tsoron Allah a raguwar rabin ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya wani waje ne na dan jin dadi fiyen jin dadin duniya shine mace ta gari idan kuka duba shafi na hudu za ku ga mun yi bayani akan muhimman manufofin da suka sa aka ce ayi aure abu na farko babban abu da yasa Allah ya ce ayi aure shine hayayyafa da kuma kare jinsin dan adam daga karewa hayayyafa da kuma kare jinsin dan adam daga karewa wannan ita ce manufa mafi girma wacce ta sa aka ce ayi aure ce science inda zaka aure macen da ba ta haihuwa ya halatta ka rabu da ita ita ma in aka gano ba ka haihuwa ya halatta ta ce maka Allah ya haɗakowa da rabin shi na alheri ta je ta auri wani yana daga cikin muhimman manufofin da suka sa aka ce a yi aure shine katanguwa daga kallon haram wani yana daga cikin dalilan da suka sa musulunci bai faɗi kalan matar da za ka aura ba saboda kowa da wacce za ta iya kare shi daga kallon haram wani doguwa yake so wani ya fi son fara, wani kuma ya fi son baka, saboda farare suna da shawara a jikinsu, wani kuma ya fi son gajeruwa, wani ya fi son yaddima-dima, wani ma mummuna yake so ya aura, saboda akwai sirrin da yake tattare da ita. Babban abu ne kai dai ka samu matar da za ta katange ka daga kallon haram, wannan shine kawai abin da ake bukata. Ina daga cikin manufofin aure kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul Rum, shine samun nutsuwa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fara haduwa da mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu ya matse shi kun ga wajen nana Khadija ya dawo yana ce mata zammiluni. Ita nana Khadija ita ce ta nakar da shi, ta ce wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba, saboda kana kaza kana taimakawa marashi. Yadda wasu marwaitan suka ce har sai da ta bude wani bangare na jikinta, ta ce kana ci gaba da ganin abin da kake gani, ya ce baya gani, ta ce masa to wannan yana nuna cewa ba shedan bane, saboda in shedan ne yadda na bude jikina to zai ci gaba da kasancewa tare da kai, amma tunda bai ci gaba da kasancewa tare da kai ba to wannan yana nuna cewa ba shedan bane, har ta kara na tsadda shi da ta kai shi wajen a makusancin Tawaratu bin Naufal, ya tabbatar da cewa shine annabin karshen zamani. Daga cikin manufofin aure akwai samun taimakekeniya, kamar yadda za ku gani a shafi na 5 a cikin littafin Al'amuran Duniya da kuma Al'amuran Lahira. Na san mutumin da yake samun hula, matarsa sai ta wanke shi kuma ya sa sitati, abinda aka samu sai a raba gurgurdan yadda aka cimma daidaito. Akwai wanda kuma na san matar shi tana yin girki, ta girka abincin sayarwa, shi kuma ya fita ya nemo kwastomomi. Sai dai duk da wannan yanayin da muke ciki, to zaka ga cewa in an yi aure ana samu, akan samu matsaloli da suke bujirowa. An ce ita mace Bahaushiya kamar taliya ce ya Hausa, ni yadda ka iya daba ta sai ta cadi. Shi kuma namiji Bahaushe, to shi kuma kamar shinkafa ce, bugun ƙato, bi iya yadda ka iya tsinta, to in aka dafa ta sai an samu tsakuwa. To wannan yana daga cikin dalilan da suka sa akwai buƙatar a duba yanayin matsalolin domin a san ya za a iya magance su. A cikin wannan littafin mun faɗi matsaloli har guda 30, kuma kowace matsala idan muka yi bayanin ta, muna yin bayanin yadda za a iya magance ta. Abu na farko shine daga cikin abubuwan da suke kawo tasgaro wajen rashin samun jin daɗi a rayuwar aure, abu na farko shine rashin yin auren gaskiya da gaskiya. Daga cikin manyan mushkilolin da muke da su shine galibi yanzu idan za a yi aure yaudarar juna ake. Galibi ana yaudarar juna ne. Su mata da suka gano maza sun fi san wacce irin mace maza suka fi so. Para doguwa ko? To yanzu sai suke yaudarar su ta wannan bangaren. Saboda haka yanzu akwai allurar da ake wa mace sai ta zama para. Na rantse muku har da Allah, mata da yawa da kuke ganin su farare wasu ba farare ba, amma in ka je neman aure in kana so ka gane mace fara sosai ko kuma akwai matsala, ka duba nan in ya tsinta. Idan ba farin Allah da Annabi bane za ka gane, ba laifi in ka duba wannan in ka je neman aure. So ala kulli hal, idan za a yi aure su kuma mata mai kuɗi. Allah, yanzu Ustaz malamin Islamiyya in yaje takara da ɗan bori sarai zai iya kada shi, sai a ce borin da ake zargin shi da shi sharri ne. Ina fatan mun gane. So a takaice, su ma maza da suka gane abin da mata suke yaudaruwa da shi kenan, sai suke musu ƙarya ta wannan ɓangaren. yanzu akwai waɗanda suke zuwa tsaro mota ana iya zuwa wajen masu wanki da guga a harkaya kai hallafe ma ana ara Allah akwai wanda ya are lefe ya je ya kai ya hana ta ta dinka yace ta bari sai bayan biki bayan an yi biki ya hada baki da wasu ɗan iska unguwa suka zo suka sace kaya sai ce ta yi hakuri tunda an sace nan gaba zai mata wasu so me ya ja wannan shine rashin yin auren gaskiya da gaskiya ina fatan mun gane so akwai buƙatar mu koma turbar turbar sahabbai zamu ga irin yadda suke yin auren gaskiya da gaskiya zamu ga sahabbai suna yin aure tsakani da Allah suna yin aure tsakani da Allah suna yin aure na gaskiya ina fatan mun gane suna yin aure tsakani da Allah suna yin auren gaskiya da gaskiya a yanzu ku kalla ku ga akwai saurayin akwai wata mace da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce tana so ta aure shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kalle ta daga sama zuwa ƙasa sai shiru sai wani mutum ya dukufar da kai sai wani mutum ya ce mata idan baka da buƙatar ta dan gyara shi idan baka da buƙatar ta to ni ina son ta da aure sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mutumin ya nemo sadaki mutumin nan yawa ba bai samu ba ya ce masa iltamis walau khataman min hadid ka je ka nemo koda zobe ne na bakin karfi mutumin nan yawa ba bai samu ba karshe Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutumin nan bai da komai kawai ya ce masa akwai surorin da ka haddace na Qur'ani sai ya ce ya haddace sura kaza da sura kaza sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ka je zawajina ka ha imama ka min al-Qur'an surorin da ka haddace na Qur'ani mun aura maka ita sai su zama a matsayin sadaki kaga yanzu wannan zai yi wuyar gaske a samu matsala akan namaji ko na gishiri ko dinkin anko saboda dama ta san hakikanin irin mijin da ta aura abu na biyu shafi na 11 zaman gidan gado wannan ya fi shafan maza da yawa duk mutumin da yake da hali yake da dama to in dai zai yi kai ya zauna a family house ɗinsu gidan da suke tare da iyayen shi ne aure galibi zaman gidan gado yana haddasa mushkiloli da yawa tsakanin matar da kuma iyayen mijinta saboda za a hada toilet za a hada gurin zama wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa raini baya wahalar shiga ina fatan mun gane a raini yana saurin shiga tsakanin mata sabanin tsakanin maza kuma wannan a fili yake yanzu idan kuka kalle ne kuka kalli Mala Abdullahi waye a ganin ku ya girma wani na'am da ni da Mala Abdullahi waye babba na'am abin da ba cika ido tsakanin ku da Allah waye babba tsakanin ni da Mala Abdullahi ya bai a to waye babba a shekaru aya na dai cika muku ido Mala Abdullahi ne babba to kun ga wannan kuma shine gaskiya fa cika ido ne kawai ina gana muku to kaga idan zamu wasa da Mala Abdullahi zai zama yana da limitation saboda akwai bambanci shekaru amma mata da yawa ba haka bane za ku iya ganin an zauna da jika da ya ana hira ba wanda zai kubo wani daga cikin abin da zai nuna muku bambanci tsakanin hankalin maza da kuma hankalin mata yanzu mace idan ta je gidansu in za ta yi aiki kayan wa za ta sa kayan oke ha anan ma haka ne kayan maman ta ko ta ku dawo ganin namijin da ya sa wandan baban shi ko ya rubula baban shi ya sa kuma wallahi fitara ce fa ba zai taba sawa ba yanzu koda ya rasa hulan nema koda ya rasa ba zai sa rigar baban shi ba ba zai sa wandan baban shi ba. To wannan yana daga cikin abin da zai bambance muku tsakanin maza, hankalin maza da kuma me da kuma hankalin mata. Saboda haka shi yasa duk wanda yake da hali kai ya zauna a gidan gado. Wata mace ayana sai uban mijinta ya ga tayi wani abu, sai ce mata ki daina wannan abin da kike. Sai ta ce kaga kai fa ba kai ka auro ni ba. Shikenan shi kuma yadda da abin da ta faɗa. Amma sai ya zagaye sai ya samu ɗan ya ce mai ka sake ta. Tunda ba ta da kunya. Sai ya sake ta. Shi mai gidan da ya ga ana ta bi a kan baiko, ana ta bibiya. Sai wasiya ya ce ko ya tafi lahira ma ka a dawo da ita. To wallahi bai tafi lahira ba, ɗan ne ya tafi lahira bara har yanzu ba ce aure ba. Kun ga wannan kwa mashala a gidan gado kawai ake samun ta. Akwai iyayenmu mata da yawa musamman dattijai, wani lokacin idan kana zaune da su gida ɗaya sai su dinga kallon kamar cutar ka ake yi ma. Wasu iyayen namu mata ba sa kallon hidimar da kake yi wa matarka a matsayin wajibi, sai su dinga kishi da matar. Ina fatan mun gane. Abu na gaba shi ne rashin tsayawa miji da hidimomin gida, shafi na shafi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cewa abubuwa biyu ne suke sa miji ya samu daraja a kan matar shi. Abubuwa biyu suke sa miji ya samu daraja a kan matar shi. Abu na farko shine dama tun da farko Allah ya sa jinsin maza ya fi jinsin mata daraja. Shine ma'anar bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Shine kuma aya ta 228 a suratul baqara walil rijali alayhinna daraja. So asali ya kamata mace ta girmama mace namiji. Abu na biyu shine ciyarwar da mutum yake. Shi yasa galibi duk mutumin da baya tsayawa da haƙoƙin matarsa yadda ya kamata, to da wuya ya samu biyayyarta. Akwai wani case din aure da muka je rabawa, kawai kafin mu shiga sai na ce a sunan yaron da aka haifa. Sai matar ta faɗa min, sai na mijin ya gaya min sunan shi. Da na je sai na ji ita matar tana kiran shi da wani sunan daban. Saboda haka sai nake cewa da ita matar, nace ke ya aka yi haka, nace asali a musulunci fa uba shi yake da haƙƙin sawa yaro suna. To menene dalilin da yasa ke kika sawa yaron ki suna sabanin wanda baban shi ya sa mai? Sai ta ce min idan yana son a sa sunan da yake so, to ya kara gwan suna. Sai shiru. Bai ba da ragon suna ba da za a yi wa yaro hakika. Kuma ƙarshe sunan da uwar ta sa shi ne ya bi yaron. Tare da cewa uba shi yake da haƙƙin sa suna, ya halatta ka sa wa yaronka suna ba ma sai ka yi shawara da matar ba. So kaga saboda Allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara ta ce wa 'alal mauludi lahu, wanda aka yi wa haihuwa, bai ce waɗanda aka yi wa haihuwa ko wacce aka yi wa haihuwa ba. In ka nemi shawara girmama ce, amma ba dole ba ne. Abu na goma, abu na hudu a shafi na 14 shi ne rashin kauda kai da kurakuran juna. Ba yadda za a yi ki samu miji cikakke, shi ma kuma ba zai samu mace cikakkiya ba. Amma abin da ake duba shi ne in dai percentage ɗin kirkin ya ɗan ɗara, to shi kenan. In dai ya zamanto kirkin ya ɗan ɗara, to kawai sai a dogara da wannan. Ina fatan mun gane. In dai ya ɗan ɗara sai a dogara da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ba yadda za a yi mumini ya ki mumina idan wata ɗabi'ar bata masa ba, to zai so wata. Saboda haka ana son ya zamanto cewa a dinga samun abin nan kauda kai daga kurakuran juna. Mata da yawa za a ga cewa sun rabu da miji, amma kuma daga baya suna neman su dawo wajen shi. akwai matar da akwai matar da take ce mun tana son ta saki auren mijinta sarrafa so biyu ya mata saki uku saki dai ha uku taje ta wani auren ta kara dawowa ya mata saki dai ha uku amma kuma ta wani auren tana so ta dawo wajen shi nace ke ko yanzu har ai saki shida amma Allah nace mata yanzu saki har shida amma duk da haka dai kina nan akan bakanki saboda haka sai take nuna min dai still ita dai tana son shi a haka ina fatan mun gane a muje na shida shafi na 16 2020 recording ne mun yi shi. Ku gira shi tsafta 2020. Na'am, to mun zo mu tsallake shi. Rashin tsafta yana daga cikin abubuwan da suke jawo mushkiloli a zamantakewa a wurin shafi na 15. Yana daga cikin abubuwan da suke jawo mushkiloli a zamantakewa a wurin. Wato yadda Allah ya halitta namiji ba iri ɗaya da yadda Allah madaukakin sarki ya halitta mace ba. Ba iri ɗaya da Allah ya halitta mace ba. So mace tana buƙatar yawan yin tsafta. Wanda suna buƙatar yawan yin tsarki da kuma amfani da turare. Saboda haka shi yasa Ummu Iyas lokacin da za ta aurar da ƴarta sai take cewa ki kula da hancin mijinki. Ki kula da hancin mijinki kuma ki kula da idan mijinki. Ma'ana ki kula da hancin mijinki kai ya ji wani abu sai mai kanshi. Ki kula da idan shi kai ya ga famfas da fitsarin kwanciyar da yara suka yi. Ko yaushe ki dinga wankewa don katta wahalar da mijinta. Sai ta ce mafi karfin abin da zaki amfani da shi shine ruwa. Saboda haka maza da yawa waɗanda suke zuwa hira gidan abokai. Musamman kafin izala da sunna fiyadu da yawa rashin tsaftar iyalansu ne. So yana da kyau mace ta zama mai tsafta tsaf-tsaf. Akwai wata tsohuwa ta mutu ta burge ni har yanzu ina tunota. Wallahi ta kai shekara 65 amma kullum tsaf-tsaf za ka ganta. Mijinta haƙoransa yawanci sun zube amma kullum kwalliya take mai. Abu na shida a shafi na 16 shine shigar makusanta harkokin aure. Idan mace ta yi aure yana da kyau makusantanta su zama suna da iyaka na gwargwadon abin da za su shiga na harkokin aurenta shi ma miji haka in ya zamanto kana barin makusantanka suna sanin komai naka suna shiga wata rana auren zai gurgunce ya lallace akwai matar da na sani bayan ta auren da ƴarta tana yawan zuwa gida har sanda take yi ta shiga da sanda ƙarshe wannan yasa auren ya rushe aka saki ƴar ta zo wajen mu mun yi addu'a ta je wajen bokaye amma duk da haka ba ta mu nasara ba ina fatan kun gane so kun ga me ya jawo shi yasa da tsaman nabi yake a lokacin muna samari a 1998 lokacin muna zuwa karatun Sahihul Bukhari yake cewa kakka yadda mahaifiyarka ta san abin da kake yi wa matarka. Kakka yadda matarka ta san abin da kake yi wa mahaifiyarka. Kowa kawai alaƙarka da shi ta zama daban ne. Rashin iya magana. Allah subhanahu wa ta'ala a surat al-Baqara a shafi na 18 ko Allah madaukakin sarki yana cewa wa qulu lin-nasi husna. Ku gaya wa mutane magana mai daɗi. Saboda Allah madaukakin sarki yana cewa wa qulu lin-nasi husna kuma ku gaya wa mutane magana mai daɗi. Musamman a irin wannan yanayin da ake ciki na tsananin rayuwa. Mutum ya je da gungun goshi ko kuma dan albashi ne a albashin shi baya kaiwa. yanzu ki ga mai bakan magana wala auren ki zai mutu so yana da kyau a san abin da za a fada wani mai gida matar sa ta tambaye shi kudin ce bani sai ce ban da su sai ta kara maimaita masa yace to kina so in je in yi sata ni sai ta ce to ni so kake na je ne zina ya fusata ya mata duka duk da tana da jikoki ya doke ta ta ji a jikinta ta dan yaji kuma dole ka dawo aka dora daga inda aka tsaya ina fatan mun gane so wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ci an gyara abu na takwas a shafi na 19 shine rashin samun daidaito wajen saduwa wato akwai ilimin da mutane da yawa suke ganin sa iskanci ne kuma da yawa wannan ilimin yana raba aure akwai hikima sosai da musulunci yace idan zaka auri mace ka duba fuskarta ka kuma kalli tafin hannunta saboda idan ka kalli tafin hannun mace za ka gane macen da take da ni'ima da wacce ba ta da ni'ima idan ka kalli fuskar mace to duka sirrukan mace a fuskarta yake za ka iya gane matar da take da tsananin sha'awa da kuma wacce za ta dace da ma'aikata da irin mu masu yawan wa'azi ina fatan kun gane Allah na kawo bayanai mabambanta a cikin shi wannan babin wanda kuma bayani ne yana da muhimmanci sosai idan aka karanta za a gani malam da yawa wasu aurarrakin da alƙalai suke kashewa su kansu ba su san ma dalilin da yasa ake kashe auren ba abin da aka faɗa a kotu daban abin da ya kashe auren daban wani ya zo ya ce min matarsa zai sake ta saboda iyakarta a ra'aitar lafi na ce to ana haitar lazi ba sai a koya mata ba ya ce gaskiya shi ko yaro karami ma a gidan shi ya wuce a haitar lazi ka zai mu dinki dan haka zai sake ta ina fatan mun gane saboda haka daga baya zo ya ce mun ya sake ta amma kan ne magana idan ne magana za mu bata ce to shikenan can daga baya sai ya ce mun ai ta zo ɗeba kaya amma ya tuna wabu ulatu na haku biradi ne ya ce ta dawo shi kenan bayan nan sai muka haɗu da shi sai yake ce mun malam matsalar da na sake ta ɗin nan har yanzu tana to da yake mu akwai yau da kullun da sauransu sai na ce masa ko dai tana da warin gaba ne sai ce wallahi ita ce mushkila ba a rayu tallafi ka zai yi zai Allah ina fatan ka gane to irin waɗannan suna da yawa akwai matan da a fuskar su in ka kalle su suna da tsananin buƙatar yawan saduwa idan ka aure su za yana gani a fuska saboda haka in ka aure su za ka ji jiki akwai matar da a nan yankin wajajen Katsina ta kai mijinta ƙara ta ce ba ta samun gamsuwa da shi aka ce so nawa yake saduwa da ke a rana ta ce kullum yana saduwa da ita so 6 aka ce ke kuma kullum so nawa kike buƙatar saduwa ta ce kullum tana buƙata so 10 kaga wannan idan ka aure ta za ta je ke zinani Allah in kuka duba littafin kuma a cikin north east kuma north east ita ma akwai matar da wani makocinta ya ba mu labari duk san namijin ya shiga sai ta nemi ya sadu da ita in ya shiga gida wani lokacin ya shiga gida da gudu yake fitowa sai ta ci a kamo shi ina fata wallahi din reality ne wannan kuma ina muku rantsuwa da Allah mu da Allah ya jarrabe mu ba su karanta wannan babin ba amma tunda maza za su ci kuma ba mu san yaushe ne za mu dawo ba shi yasa da na so tsallake shi na karanta amma akwai maza da suke saurara wallahi malam yanzu muna yawan samun kestin zinan matan aure ko last week wata mun tambaya malam ko satin da ya wuce wani ya turo mun tambaya ban amsa ba wani yaro yana saduwa da in ina muku labarin zinan matan aure da aka gaya min wallahi tana da yawa kuma wata irin wannan ne yanzu wacce take auren take son a sadu da ita so 12 in ta aure irin su Malam Abdullahi akwai matsala yana can office din coordinator ba za ta ganci ba kaga akwai mushkila so a takeice akwai buƙatar Malam ya istighfari saboda haka akwai buƙatar mutun ya kalli yanayin matar da zai aura akwai ma irin waɗannan matan sun fi dacewa da ƴan dako da ƴan acaba saboda su ƴan dako jinin su koyaushe a tsinke yake amma duk mutumin da yake yawan zama a office irin waɗannan matan ba su dace da shi ba kuma duka wani ilimi ne na musamman a buska idan aka gani ana iya ganewa Ibn al-Qayyim a cikin littafin Sarawatul Muhibbin ya kawo bayanin wata mace wacce da ta yi aure sai ta fito aka samu wani miji shi ma aure sai kawai sai aka ce bari a hada su aure tunda aka hada su aure shiru ba ƙara jin komai ba saboda me saboda wannan yana nuna cewa dama can ba a samu kafa'a bane ran dogaro ba lokaci dama can ba a samu kafa'a bane shi yasa aka samu mushkila rashin godiya da girmama juna yana da kyau idan mijinki ya miki abu koyaye ki dinga gode masa koyaye ki idan mijinki ya miki abu ki dinga girmamawa kina gode masa ina fatan mun gane idan ya zamanto cewa mijinki kina gode masa zai ji dadi amma wasu kawai suna daukar cewa dama wannan cefanin dole ne kai dama wannan kayan sallah dole ne kai in ya kawo jiya nan ba zai ji dadi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yamdullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tasghni anhu Allah baya dube na rahama zuwa ga din matar da bata godewa mijinta bata wadatuwa da shi saboda haka akwai buƙatar mace ta dinga gode wa mijinta ta dinga kuma wadatuwa daga shi shi ma namiji ya dinga gode wa matarsa in ta abin alkai Annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan Khadija ta rasu yana gode mata yana mata yana rabawa ƴan uwanta kyaututtuka da ƙawayenta akwai lokacin yakan yanka akuya ya ci a yanka a rabawa abokan Khadija saboda haka shi sa nana Aisha tace magirtu ala ma'ati magirtu ala Khadija wa ma ra'aituha qattun ban taba kishi da wata mace ba irin kishin da ni da Khadija tarancha ban taba ganin ta ba saboda asali ma ai lokacin da ita Khadijan ta rasu ba nana Aisha kwata-kwata shekarunta ma ba su ce biyar ba saboda haka yana da kyau kamar yadda miji zai yi fada ran da ba a gama abinci da wuri ba to yayi godiya ranar da aka gama abu na goma a shafi na 25 rashin adalci daga mazaje rashin adalci daga mazaje yana daga cikin abubuwan da suke jawo mushkiloli a zamantakewar aure yana daga cikin abubuwan da suke jawo mushkiloli a zamantakewa ta yau da kullum adalci a zamantakewa aure iri biyu ne akwai adalci a al'amura na zahiri wannan dole ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat lahum ra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhuma il duk wanda yake da mata biyu bai yi adalci a tsakanin su ba to ranar alkiyama zai zo bangaren sa na daya a shagide ina fatan mun gane amma akwai adalci a soyayya wannan ba a dora maka shi ba ya halatta ya wajaba ne ma in kana da mata biyu zai zama ka fi kan daya yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam na tambaye ku mata nawa ya mutu ya bari mata nawa mata tara a cikin mata tara nan wa ya fi so ashe duk kun sani kaga malam ya zama hujja duk wacce aka ce maka ta yi fada da kishiyarta ka kafa mata hujja da wannan karatun to gaba daya ya fi son nana Aisha kuma fa ba wai aboye ake yi ba ko ɗan cikin gida ne suka sani har ɗan waje ma sun sani saboda haka kamar yadda ya zo a Sahihul Bukhari kana nasu ya taharrauna bi hadayahum yawma Aisha mutane in za su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta suna jira siran da yake dakin Aisha. Suka aiko Fatima ragowar matan, me yasa ba za a dinga mai kyauta a ragowar kwanaki ba? Dole sai ranar da yake dakin Aisha. Shi da ita Fatima ya ce ba yake so abin da nake so ba. Yadda aka faɗa yana daga cikin sirrin da yasa ya mutu a ɗakin nan na Aisha, saboda kasancewar lokacin da yake cutar ajali yana yawan tambaya aina anan yau, aina ana gadin, gobe a wannan ɗaki nake. Sai suka gane cewa yana so ya tare ne kawai a ɗakin Aisha, sai suka mai izini sai ya koma can. Kawai suka mai izini ya koma ɗakin Aisha. Kun ga wannan yana daga cikin dalilan da suka sa ya halatta mutum yana da mata sama da ɗaya fusan ɗaya, ya fi daɗewa a ɗakinta, ya fi zumuɗi idan ranar kwananta ya kusa. Abu na 12 a shafi na 28, rashin tambayar abin da abokin zama yake so. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke rusawa. Yana da matuƙar amfani ya zamanto cewa idan kai aure a daren farko ka tambayi matar me take so, me ba ta so. Ita ma ta tambaye ka me kake so, me ba ka so. Ina fatan mun gane. Saboda wani lokacin ana iya auro mace a samu bambancin al'ada. Kamar ni yanzu na zo, Malam Abdullahi ya bani mata a Didda. Kaga za a samu bambancin al'ada. To in aka samu bambancin al'ada tsakanin ango da amarya, zai iya yiwuwa wani abin da a wajen mu can Kano yake mai kyau a nan ba mai kyau ba ne. Zan ba ku misali, na? Akarama kallon. Ni da wasa nake. A lokacin da muka je Madina shekara ta 2002, sai wani malami ya shigo ajinmu ya ce zai mana test ta ilimin usulul fiqh. Muka ce da malamin nan ba mu shirya ba. Muka ba shi hakuri, yake hakura. Can kawai sai wani ɗalibi daga cikin 'yan Saudiya sai ya hau dandamalin da malamin ya yi. Sai ya je ya jage mu malamin. Da ya jage mu malamin, sai malamin ya mana haka an fasa. To mu sai muke ta mamaki. Sai na fito ina cewa kai amma nan fa ba sa daraja malaman su. Ina ɗalibi, ina jan gemun malami. Sai nake gaya wani senior mu, sai ce ai a nan Saudiya girmamawa ce. So yanzu idan mace ta yi wa mijinta laifi, ko kuma ɗalibi ya yi wa malamin shi laifi, ko kuma ɗa da mahaifi, to in dai ya je ya jage mun mahaifin ya sumbanci mai ɗin shi, duk girman laifin ya haƙura. To kaga yanzu ka je kai aure, kai auro ta karuwar ta zauna a Saudiya, ka auro ta nan, ranka ya ɓaci ka hau sama, idanka ya yi ja, ta ja maka gemu, sai ka ba ta biyar. Shi yasa Shiraihul Qadi yake cewa lokacin da ya yi aure, ya yi haka zai taɓa matar, sai ta ce masa kaga kai ban san ka ba, ka gaya min me kake so, me ba ka so. Sai ya ce ina son kaza, ba na son kaza, mutanen gida kaza ba mutanen kirki ba ne, ba na so su dinga shigowa gidana. Shiraihul Qadi ya ce sun fi shekara 20 da matar shi ba su samu saɓani ba. Canjin yanayi a shafi na 30, canjin yanayi yana daga cikin abubuwan da suke jawo mushkiloli a zamantakewa aure. An ce idan mutum yana da kuɗi ya aure daga baya ya talauci, to Allah ya jarabe shi. Ina fatan mun gane. Allah ya jarabe shi, saboda ba dole bane matar ta iya zama da shi. Akwai wani mutum da yake zaune da matar shi lafiya sai ya samu karaya arziki ya sayar da motar da yake hawa. Ya sayar da gidan da suke ciki matar ta ce suka koma gidan haya. Matar ta ce kai malam yi wannan bakin talaucin ba zan iya shi ba ka sauke min. Ya sauke mata ta tafi. Wata rana yana tafiya a ƙasa kawai sai ya ga wata katuwar jeep ta tsaya. Katuwar jeep din nan tana tsaya sai wani ya leƙo ya ce shigo mana sai yake ka gane ni ya ce a ban gane ka ba. Ya ce ka taɓa taimaka min a Lagos. Ya ce wannan arzikin ma da ka gani cikin taimakon da ka mani. Ya ce me ya faru da kai ya ce kaji. Mutumin nan da yake ɗan halal ne ya jijjiƙa shi da daloli da nerori ya farfado. Sai waccan matar ta rubuto doguwar wasiƙa ta ce ya yi haƙuri dama sharrin shedan ne. An ce idan ya zamanto cewa mutum talaka ne ya yi aure daga baya ya samu kuɗi to an jarrabi matar saboda ba dole ba ne ya iya zama da ita. Saboda in mutum zai yi aure ai yana auren daidai aljihun shi ne ko iya kuɗinka iya shagalinka. So akwai matar da idan ka ga dirinta da yanayinta ka kalli abin da yake account ɗinka to ka san ruwa ba tsaran kwando ba ne. So wani lokaci idan mutum ya yi aure zai iya yi wa ya auri mace ta ladan noma daidai fasalinta daidai kuɗinsa daga baya in yi kuɗi sai ya ga ba za a iya ɗora ta a gaban jeep ba. Saboda haka da yawa sai ku ga wani ya rabu da matarsa ta ladan noma saboda ba su yi macin da yanayin zaman Abuja ba. To wannan canjin yanayin yana ba da gudunmawa sosai shi yasa da yawa ake so idan zai yiwu a dinga ƙoƙari wajen yin aure saboda Allah. Mu je shafi na 33 abu na 15 jahiltar manufofin ƙara aure. Mata da yawa ba su san me yasa Allah ya ce a ƙara aure ba. Yawansu shi yasa suke tada tarzoma idan za a ƙara aure. Akwai manufofi da yawa da suka sa Allah ya ce a ƙara aure daga ciki shi ne tun da jimawa. Matan da Allah yake halitta sun fi mazan da Allah yake halitta yawa. Saboda haka in kowa zai auri mace ɗaya to za a samu mata da yawa da ba su da miji. Shi yasa aka ce a auri biyu uku da sauransu. Ina fatan mun gane. Yanzu bari in kawo muku misalin da za ku gane. In kuka kalla shekaru 10-20 da suka wuce da wuya ka ga budurwar da ta rasa miji. Ba za ka taɓa mudi a wajajen ba za ka taɓa samun bazawara komai rashin fasalinta da muninta da karkacewa halittarta ta rasa wanda za su raka da shi ba. Amma yanzu za ku ga bazawara ta shekara 10 ba miji ko ba a samu ana. Ka ga budurwa me yasa? Saboda masu mata ɗaiɗai sun yi yawa a cikin al'umma da masu mata biyu sun yi yawa. Amma da za ku ga iyayenmu uku suke aure hudu shi yasa ba a samun mata a ƙasa. Kuma wannan boko ya yi contributing. Alamar yaranka na mata na Mala Abdullahi yaranka na mata na kun saba ka'ida. Kai malam yaranka ne
mata daya yara shida
ha ina nufin yaran a cikin yaran eh mata guda daya muke mata ne
maza biyu
yawa mata hudu
maza biyu
ta kai kuma malam
an zo gure mata daya yara uku
ta
cikin yaran mace daya
mazaji. Ok, baka fahimci tambayan ba. To yara.
Eh.
Yawwa. To kullun doki. To ka gani ma yara na rayayyu guda shida. Namiji ɗaya ƴan mata shida, ƴan mata biyar. To in kuka kalla wannan statistic din za ku ga yawanci mata aka haifa. To dan haka yana da kyau mata su fahimci me hikimar da ta sa aka ce a ƙara aure. adalci ne Allah subhanahu wataala yayi nufi ga mata gaba daya. Saboda haka yanzu ba fa mata ta dai nake nufi ba. Kaga wasu suna kuskus. Yaran ne shida, ƴan mata biyar, namiji daya. Amma ba mata ta daya ba. Ina fatan kun gane. A takaice akwai hikimomi da suka sa aka ce a ƙara aure bayan wannan. Zaka iya auren mace bakarara wacce ba ta haihuwa. Kaga idan ka auri bakarara wacce ba ta haihuwa, ku duka kenan za ku zauna zero. Mata suna haila, mata suna laurori, suna iya haihuwa, wanda namiji zai iya fada cikin haram. Dan haka yana da kyau mace ta sallama wa Allah, ta yadda Allah madaukakin sarki shine ya hukunta haka. Na 16 a shafi na 34 aikin gwamnatin mata. Ni a fahimta ta aikin gwamnatin mata yana daga cikin cigaban mai haƙar rijiya wanda muka samu. Haƙar rijiya yana ƙasa, yana ganin yana cin nasara. Galibin matan da suke aikin gwamnati ba su cika yin biyayya a wuri ba. Wannan kuma zahiri ne. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nisa ya alakanta da daga cikin dalilan da suke sawa mutum ya samu daraja a wajen matar shi. Daga cikin dalilai shine saboda abin da yake bayarwa. To duk matar da take karkashin ka ya zama ko kamata abu ko kakkamata, akwai inda za ta samu yadda za ta yi, to ba duk karan da ka sa za ta kasa tsallakawa ba. Sannan abu na biyu shine galibi aikin gwamnatin mata yana lallata tarbiyyar yara. Aikin gwamnatin mata yana lallata tarbiyyar yara. Yanzu zaka ga matan mata za ga mace za ta fa aiki sai ta dauko nani ta nana wa yaranta, shi ita za ta kula da shi. Kuma su nani din nan fa wasu ba a san asalinsu ba, wasu sakakku ne, zaman aure ya gagare su. Kuma haka bane ha cikakken mace za ta zo ta yi miki yani, in dai mata ta tashi aiki tsohuwa ce wacce karfinta ya kare, ba komai za ta iya hana yaran ba ma? Ko kuma wacce take sakakkiya, wata ta bugo min waya ta ce wai nanin su ta yi zina. Na ce to me abin mamaki, dama kun san asalinta ne? Na ce ina ba ku san asalinta ba. To ala kulli hal, wannan yana daga cikin dalilan da ya sa za ku ga, wannan yana daga cikin dalilan da ya sa za ku ga yana daga cikin dalilan da ya sa za ku ga cewa yana daga cikin dalilan da ya sa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa za ku ga cewa za ku ga iyayenmu na da tsofaffi wanda wasu ba su yi karatu komai ba, wasu ma ba arabu ba boko, amma malam sun haifi farfesoshi da daktoci da manyan mutane. Amma sai ka ga mace da master a cikin ƴaƴanta akwai kangarare, saboda ba ita ta samu lokacin da za ta yi tarbiyyar shi ba. Saboda lallai lokaci, mu je shafi na 39 zargi. Zargi yana daga cikin abubuwan da suke rusa aure. Zargi yana daga cikin abubuwan da yake rusa aure. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani yana cewa ijtanibu kaseeran min az-zann, ku nisanci da yawa daga cikin zato. Ba a san yawan zargi. Akwai wani namiji da duk sati sai ya ba matar shi Al-Qur'ani ta rantse cewa a wannan satin bata ci amanar shi ba. A wani satin ma ya ƙara bata Qur'ani ta rantse cewa a wannan satin ma bata ci amanar shi ba. Kagan ta gaji sai ta kama gabanta. Akwai matar da idan mijinta ya fita majalisa ya dawo sai ta shishina shi. In yace zai yi wanka, in ta kai mai ruwa sai ta karkada sabulu a ciki. Ma'ana in ma wankan janaba zai yi ta bata ruwa. Mu je shafi na 43, rashin kyakkyawar mu'amala tsakanin ƴaƴa da iyaye. Rashin kyakkyawan mu'amala tsakanin ƴaƴa da iyaye yana daga cikin abubuwan da suke taka rawa wajen samun mushkilar aure. irin yadda iyayenmu na da suke tarbiyyantar da yara, suke tarbiyyantar da yaransu, su saita su, yanzu yawanci iyaye ba su cika yin haka ba. Ba su cika yi ba. Za ga yanzu mace budurwa ta daura zani amma ɗaya ya zo ba. Akwai matan da suke Indomis. Kusan Indomis? Bada ne ne Indomis? Na? Indomi kawai ta iya dafawa. Akwai wanda ya yi aure ya gayyaci mutane su ci abinci. Ko da aka kawo abincin shinkafa ba ta gama bararraka ba, kuma kazan ma har da jinya ce. Shafi na 47 tasirin littafan soyayya da fina-finan Hausa. Littattafan soyayya da fina-finan Hausa sun ba da gudunmawa mai yawa wajen lallacewa aure. Shekaru 35 da suka wuce, farkon 90s da ƙarshen 80s, a lokacin muna firamare, fina-finan da aka fi kallo su ne Amerika da India. Za ga idan aka kalli Amerika, abin da ake koya a Amerika nan kawai shi ne ana koyan kawai faɗa ne. In aka kalli India waƙa ake koya kurin. Akwai wasannin kwaikwayo da ake a wasu tashoshi irin nasu Kasimu Yaro da kuma irin nasu Hankaka da wasu haka. Za ga duk ba a koyan komai, amma da fina-finan Kaliwood suka zo, suna sa irin kayanmu, suna magana da yaranmu, sun ɓata tarbiya da yawa. Malam, a da za a ga cewa mace idan ana mata faɗa ko ita ce da gaskiya ba ta tankawa, haka iyayenmu suke. Amma yanzu ka gwada ka gani, wala matar zamani wacce za ta kawo maka duka ma. Me ya jawo tsiwa har kashe miji? Wallahi bai shahara ba sai bayan kane waɗannan su zo. Saboda haka yana da kyau duk wanda yake da su a gidan shi ya toshe su, ko ya san da yadda ya kamata yi. A shafi na 49 rashin sanin ilimin aure yana ba da gudunmawa sosai wajen samun matsalar zamantakewa sosai da sosai. Yana ba da gudunmawa wajen samun matsala a zamantakewa. Galibin waɗanda suke yin aure mata zuwa su nemi ilimin da za su zauna da matar. Kawai in dai lokacin auren shi zai aure, ya ake zama mai hukunce-hukuncen zaman aure bai sani ba. Ba shi da alaka da wannan. So akwai buƙata ya zamanto cewa a dinga shirya wasu kwasa-kwasai waɗanda za a dinga training ɗin mutane akan zamantakewar aure. Kamala Ahmad nan da kuma Mala Abdul Qadir, in zai yi a dinga shirya wata semina ko duk wata uku huɗu ne wanda matan da suke shirin aure za a dinga musu training. Wani saurayi ya yi aure yana zaune da matar shi, suna hira sai ya ce mata, yanzu fada zan sake kikinsa ko ko ta ce gaskiya haka ne wallahi. Ya ce to dan miƙo man biro da takarda magani. Sai ta miƙo sai ya rubuta ya ce ni wane wane. Na saki matata wance saki uku. Yana gama rubuta ta ce kai. Na fa ji malamai sun ce ba a wasa da a kai. Ya karyo mai. Sai sauri sai ya je ya bukin gaban malamai ko akwai yadda za a gyara. Sai ya je wajen wani malami sai ya ce da malamin gashi abin da ya faru. Sai malamin ya ce mai to idan za mu bi mazhaban malikiya gaskiya aurenku ya kare, amma in za mu bi wata mazhaba za a iya mayar da saki ukun nan ɗaya. Sai ya ce na fita daga malikiya. Ya zaci kungiya ce ce na fita daga malikiya. Ina fatan mun gane. So akwai buƙatar yin training gaskiya. Yawan fushi duk mutumin da ya aure ba nasiha da za a masa kamar ya daina fushi. Mata Allah ya yi su da karancin hankali, dole sai ana yin juriya za a iya zama da su. Saboda haka wani akwai wani mutum mai kuɗi, matarsa suka fasata shi, ya fito waje ya dinga cewa duk sake su zai. Sai wani ya zo ya ce mai, wai baka ji Annabi ya ce dama mata suna da karancin hankali ba? Sai ya ce mai, dan Allah da gaske Annabi ya faɗa, ya ce wallahi Annabi ya ce mata suna da karancin hankali. Saboda haka yana komawa gida, matarsa sai suka ga yana ta kyalkyala dariya, suka ce alhaji ka fita kana fushi amma kuma ka dawo kana ta dariya. Yace wallahi ni ban san Annabi ya ce ba ku da hankali ba. Yace wallahi ban sani ba, ban sani ba wallahi. Yana ta dariya, ma'ana shi daga yanzu ba matar da za ta kara bata mai rai, tunda dama shi bai san wannan hadisin ba ne, shi ya sa hankalinsa ya tashi. Abu na kusa da na ƙarshe shi ne rashin riƙe sirri. Rashin riƙe sirri yana daga cikin abubuwan da suke sa aure ya lallace. Idan kuka kalla Annabi Ibrahim, tunda ya ajiye nana Hajar da ɗanta Ismail, ya ajiye su a Makka fi wadin ghairu zi zar'in inda baitullahi al-muharram, ya ajiye su gurin da ba shuka daidai ɗakin Allah, bai sake zuwa ba har sai da Ismail ya girma. Hajar ta mutu, ya zo ya tarar Ismail ya yi aure. Sai ya tambaya ina Ismail, ta ce mai ya baya nan, me kuke ci? Ta siffanta abin da suke ci da cewa mara kyau. Sai ya ce idan Ismail ya zo ki ce ina mai sallama, ki ce mai wani dattijo ya zo kuma ya ce a mai wasiya cewa ya canza adalcin kofar ɗakin shi. Yana zuwa ya ce kamar wani ya shigo gidan, ta ce wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza. Ya ce ya miki wasiya da wani abu? Ta ce eh. Ya ce in ce maka ka canza adalcin kofar ɗakinka? Sai ya ce eh, wannan da kika gani babana ne, kuma ke ce adalcin yana nufin sake ki, don haka tafi gidanku. Yabi gidanku shi kenan. Ibrahim alayhi salam ya ɗau lokaci bai ƙara zuwa ba, sai da aka daɗe sannan ya sake dawowa. Ko da ya zo ya samu Ismail ya ƙara yin wani auren, saboda haka sai ya tambayi matar da ya samu na Ismail, ta ce ya tafi harbi, me kuke ci? Ta ce muna cin nama, ta faɗa abubuwa na alkhairi. Sai ce Ismail ya zo ki mai sallama, ki ce mai tabbatar da adalcin kofar ɗakin shi. Kun ga tasirin rike sirri. Ɗaya ta kashe aurenta saboda rashin rike sirri. Zinubai, da auren da ake so a yi albarka a nisanci aikata zinubai a ciki. Al-Fudhal ɗan Iyab yana cewa inni la'asillaha fa'ara zalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Ya ce da yawa na kan saɓawa Allah, sai in ga tasirin saɓan a ɗabi'un matata da kuma ɗabi'un abin hawana. Saboda haka yana da kyau mutum ya nisanci aikata zunubai, saboda suna rusa a wuri. Ina ga saboda yanayin lokaci, kuma na san za a samu ƴan tambayoyi da za a yi nan zan dakata, na san ba za a rasa tambayoyin da za a yi ba. Allah ya ba mu da cewa. Sannan ka duba min ka tambayo min shi guda nawa suka rage matsalolin aure.
At-takbir. At-takbir. Alhamdulillah, Allah ya saka malam da alkhairi, kuma ya ba mu ikon amfani da wannan damar da ya ba mu wajen yin aiki. Ko saka babu, idan har mutum zai samu lokaci, musamman ku iyaye mata dauke kokari wajen karanta littafin Hausa, ki samu lokaci za ki iya sharhi ko ƙarin bayani a cikin wannan littafin, matuƙar kika ba shi lokaci. Ƙila akwai abin da malam ya rage bayan kafin rubuta wannan littafin, ko akwai abin da ba a samu a rubuta ba kuma yana da muhimmanci a rubuta, ki je ki karanta duk inda ya kamata a ɗan ƙara, ki samu takarda ki ɗan ƙara a wurin, zai taimake ki sosai kware da gaske. Akwai matsaloli sosai a zamantakewa auren mu, kuma wallahi sai mun ji tsoron Allah mun gyara. Ko shakka babu, mafi yawanci auren da ake ba da Allah yake yin shi ba. Wannan dukkaninku za ku tabbatar da haka. Mafi yawanci auratai da ake a wannan lokacin ba dan Allah ba ne, ko dai wani matsayi, ko dai dukiya, ko dan wani abu. Kuma duk waɗannan ba su bane addini ya ce a yi a kai. Abinda addini ya ce a yi shi ne mai addini da tabi'a. Kun ga addini da tabi'a su ne ba fa ilimi ya lafi ba, addini. Idan namiji ne wanda ke da addini kuma da tabi'a, idan mace ce manzo Allah ce ka nemi addini. Akwai bambanci tsakanin mai addini da mai ilimi. Akwai wanda ke da ilimi bai da addini. Ku rinka lura da wanda suka zo neman auren ƴaƴanku da ƴan uwanku da waɗanda kuke da tsacewa a kansu wanda za ku iya hanawa ku yi umarni. Sannan ku rinka zaɓa ma ƴaƴanku waɗanda za su aura in za ku iya ƴan kuwa da wannan halin. Jiya muna magana da wani ba Allah muke cewa in mutum na da hali a wannan lokacin, kana da tsiyar da kai lokacin aure kuma kana da halinka, ka nema mata ɗa da kanka, sannan kuma ka ɗauki nauyin komai da za a yi, ka aura mai kawai, domin shi ne abin da fi sauƙi a wannan lokacin. Domin samun nagarin wala wani yaƙi ne, kuma ku kusan da haka samun nagari yaƙi. Ka ga nagari wanda idan kika aura mai ɗiyanki kina sa rai insha Allahu ta auru, to in akwai halin da za ku ɗauki nauyin komai ku mai, ba tare da ma'ayar ta sani ba, ba tare da kowa ya sani ba, wannan zai taimaka sosai. Sannan duk wanda zo neman auren ku, ko da gimin suna jin ƙasa, a yi bincike akan tabi'ansa, a yi bincike akan wane ne, a yi bincike akan addininsa. Da yawa ana auren wasu waɗanda zahiri suna nuna suna da wani abu, amma wasu da addini. ƴan ƙalaƙatu, wani ake cewa su ƙalaƙatu, waɗanda suke da aƙidodi munana suna nan, ƴan shi'a suna nan masu ɓoye aƙidunsu. Kusan wanda ku aura ma ƴan uwanku da ƴaƴanku da waɗanda kuke da tacewa a kansu, mazajenku su ji tsoron Allah, domin ita zuriya tana da amfani har bayan ka mutu, har illa masha Allahu. Kyau kuma an ce wal waladu tayyib yakhruj nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabata la yakhruj illa nakida. Kyakkyawan gona gida yana fitar da kyakkyawan amfani. In gona ba ta da kyau, za ka yi ta ɓata kuɗin kwajin sa taki, kuma ba dole bane ka samu amfani mai kyau. Saboda haka yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Malam ya muku bayani akan abin da shi. Ina faɗan wannan ne kafin ki fara tunanin abin da za ki faɗa na tambaya ko rubuto tambaya. Ni ba malami bane, bai kamata in malam wani abu ba. Malam ya bayani akan abin da shafi tsafta. Ko shakka babu, aure da dama na mutuwa sakamakon tsafta. Ku riƙe tsafta, tsaftan jikinku, tsaftan ƴaƴanku, tsaftan gida, tsaftan banɗaki, tsaftan abinci, tsaftan komai. Har addinin musulunci ya yi bayani akan tsarki guda biyar. Annabi Muhammad ya faɗa cikin hadisi ingantacce, tsarki guda biyar ne, hatta cire ƙumba manzo Allah ya sa shi a matsayin mai tsarki, a kiyaye ƙwarai da gaske. Waɗanda suke kawo matsaloli na aure shi ne abin da ya shafi rashin fahimtar juna da zargi. Wannan bala'i ne, kuma ana yi musamman yanzu da wannan waya ta shigo jarraba wannan waya. Yanzu akwai mazaje da ni akwai wanda sani sai ni ja hankalinsa. Wai ya haɗa ma nan duk kiran da matar za ta yi sai ya sani. Duk wanda za su yi wani abu sai ya sani. Sai ni ja hankalinsa ni ce masa ka daina wannan, ba tabi'a ba ce mai kyau. To wannan sai an kiyaye ƙwarai da gaske. Akwai mazaje da duk inda kika shiga ya sani, inda kika je, dole kika tsaya da shi ya sani, dole koyawa da shi ya sani, ki kiyaye. Kuma sannan mu za mu yi tsoron Allah. Kuma kuma ku yi tsoron Allah. Daga cikin abin da malam ya faɗa muku da suke kawo abubuwa su ne ƙoƙarin rashin ba juna uzuri da kuma rashin girmama juna. Yana daga cikin abin da ake buƙata da mace da miji girmama shi. Yana shigo gida, in zaune kike ki tashi ki tsaro abinki, idan aiki kike ki kyale aikin, zai fita duk abin da kike hankalinsa na wajenki. Sai ka dawo Allah ya tsare. Ku ma sai Islamin nan kun sani, na ce ko tambaya za a yi sai ce mallam Allah ya sa ka baka alkhairi, mallam Allah ya kara lafiya, mallam Allah ya sa gaba duniya lafiya, na ce mu karanci wannan ne da ku saboda ku saba yin mazajin ku irin wannan addu'a karkire ne mu mijinki addu'a yana da muhimmanci ku koya ma ƴaƴan ku wannan addu'an domin in suka saba kafin su yi aure zai taimaka bayan an yi aure yarinya ta saba ga yayin ta yayi sai ka dawo yayi Allah ba saka muku alkhairi yayi mun ga sako na zo tare da cikin dalibai ta kira ni ni na manta ranar da za su wuce daga gida suna zuwa daga ne sun kan ba su ranar ta fahimta shi jiya da darasi ta kira ni malam muna godiya ne na ga sakon kudi Allah ga lokaci wasu kudi ne mama kudi aka bata ko gani sai irin wannan abun suna da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma zunubai mu kiyaye zunubai duk da cewa dole sai mun yi su amma mu kiyaye ganganci mala ya bayani akan yadda ake zinaci zinaci akwai wata bayan Allah da take tambaya na akan wani abu da ke faruwa a nan garin wata ce tana da mijinta amma suna da wani group nasu na mata so ana fasikanci tace abin na damunta kuma wannan abu ina ga muku a cikin wannan garin namu na Mina kuma cikin satin abu ke faruwa yanzu ta yi nadama tana son ta tuba amma matsalar shi ne akwai wani da ya bata kuɗi ya yi tafiya ji kasar waje jira ake dawo zai fasikanci da ita to da yanzu uwar gidanta a can Abuja din tana jiran tana ga ya mutum mutum fa ya kusan dawowa kuma sannan daga cikin abin da take nadama akan sa to mallan yanzu to shikenan mallan daga cikin abin da take damunta shine ta zubar da juna biyu ta zubar da cikin da take domin cikin ba namijinta bane kuma sannan har ana zuwa club ana shaye shaye kuma ta aure saboda haka mu kiyaye kware da gaske yau a bashi lumba mu kiyaye kware da gaske ku iyaye mata Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara zamantakewar mu kuma sannan ada da addu'a ubangiji Allah ta alkhairi akwai littafin da mallan yazo da su za ku gansu a wajen dalibai a waje wanda ke bukata ya je ya tambayi farashin littafi ya saya san karanta suna littafin gaba daya wanda za ku ji insha Allah ta'ala ga littafin jagoran mai wa'azi su malama kubara Allah ya kara lafiya malamai na islamiyoyi ya kamata mu tsaya malaki wannan littafin sosai yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ya ba mu sa'a matakan tarbiyyar yara a musulunci wannan littafin naku ne iyaye mata haramtattun cinikayya a musulunci guda 60 wannan shine littafin da za a gabatar idan an jima tsakanin magriba da isha'i a masallacin kwaso masallacin Sumala Abdulkadir masallacin Juma'a mu a can kwaso in kiji ta wajen primary school na kwaso shine na wurin muhimman fatoyi akan tsarki sallah da kuma azumi guda 160 tsarki sallah azumi fatoyoyi ne da malai ba da amsa daban-daban da dambobi da kwanakin wata guda 160 tarihin annabi sida da amincin Allah sauta a gare shi tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadatar zuci ya zaki samu wadatar zuci da hanyoyin samunta wadatar zuci yadda mijinki inda zai kawo miki garin rogo da safe ya kawo miki garin rogo da rana da daddare ma ya ce da shi za a ci a kwanta kin san me zaki faɗa masa domin zuciyar sa ta kwanta hankalin sa ya kwanta manufofin shari'a musulunci shine maqasid ash-shari'a wannan littafin yana da muhimmanci kwarai da gaske fassara littafin asmawi ka'idoji mu'amala da mutane ya zaki mu'amala da mutane wata tana da kyau tana da tsafta ta yi abinci amma ba ta da mu'amala kin fadi ki san ya zaki mu'amala zunubai da tasirinsa a cikin al'umma malam ya gabatar da khutba wanda media dinmu Abdullahi ya cire su ya sa a group na islamiyya mu za ku ganshi yana da muhimmanci ki sauraro wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske fatoyin rabon gado guda 260 ga su fatoyi ne akan rabon gado wayance ta mutu ta bata ba ta da miji me za a ba da me za a ba maman me za a ba baban zaki fatoyin aqida zakka da kuma hajji aqida zakka hajji 120 fatoyi guda 120 hauhawar price a Najeriya dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci shi ma yana a waje ya zaki ki je ki karanta ki na amfani ki akan marijin shinkafa da aka miki ajiya shinkafa da alajiwaki gashi hukunta hukuntan jinin al'adar mata istihala na mata da jinin biki yanzu nan malam zaka sani da yawa daga cikin matan za su fada akan magana al'adar nan mace ce ta gama al'ada karfe 6 na yamma a yanzu ya zata idan ta yi wanka ban ce ki bani amsa ba mace ce al'adar ta yi zo mata karfe 1 da rabi na rana a yanzu a wannan watan ko 12 da rabi na rana a wannan wata al'ada ya zo ya zata idan ta yi sarki sai ta rinka sallar azhar ki je ki karanta ki je ki karatu Allah ya sa mu dace muhimman fatoyi akan aure saki idda cinikayya da kuma mu'amala guda 280 yawwa in kina da ilimin ki suke imin ki suke a wannan suke saki ma bai yi ba ai ba bai kamata ba manzo Allah ya hana amma in babu ilimi sai da kire shi kawai a tafi dai a tafi a mutu turin keken yara wannan kun fassar littafin Abu Nahdis da kuma sharhin sa ba wai fassarin kade ba ba tarjuma hadis sharhi rayuwa annabi tsira da amincin Allah su ta a gare shi da aikin haji ko kuma aikin hajjin sa yawwa ina ma sai dan alhazai ga naku ina za ta ji aikin haji ga naki mijinki in zai ji aikin haji mallaka mai shi littafin ahlari fassarar sa fassarar littafin ahlari hadda ma sharhi na ma'anonin sa yana da muhimmanci sosai kwarai da gaske na samu wani littafi a hannun malamin da muka je ziyaran sa lokacin da muka je neman auren marigayi malam Muhammad Zaruddin Allah ya shikansa da gafara a zari malam ya ba mu littafai yana nan a daki na muqaddimar littafin nan yana da muhimmanci sosai ga dalibin ilimi wannan sune littafai akwai memory card wanda a cikin sa akwai kasukar dama akwai karatu guda 800 a ciki
akwai
na akwai su suna nan suma a waje wanda ke buƙatar sai ya idan kina da hali sai ki saya sai ki ba wanda ke waje kuɗi to wanda duk ta zo a bata ko ki kawo mana mu mutu wanda kamata a ba za mu ba su
yawa dan ba su dama akwai masu
eh mai tambaya sai tambaya
amma da gano
yawa in zaki yi amfani da mic zaki yi magana gashi wadai tambaya ga malama tun zaki tambaya sannan malam ya bayani akan koyar da zamantakewa na aure a nan makaranta alhamdulillah su malama kubra shaida ne muna da ajin da muke karantar da zamantakewa aure tun daga farko da duk wani abin da ya kamata a ci yariya ta sani duk da cewa kwana biyu dai mun dan yanke amma za mu dawo da abin da ya da Allah kuma sannan tsakanin mu da dalibai a makaranta muna yi muna keɓance ajin mata su kaɗai wa'inda suke matasa ƴan mata za a karantar da su ƙalubalen rayuwa da na aure da ma rayuwa ma haka kawai duk muna kokari ana yi da iko Allah matasa ma kuma samari ana yi musu da sauransu insha Allah ta'ala
mata biyar to zo me za su ga aure shi ba don san kuma din kummi me yasa su suka aure shi ai su ai ba laifin sa bane na farko me yasa suka aure shi sannan waliyan su me yasa suka ba shi a wannan shine matsala so shi ai ba laifin sa bane waɗanda suka dauki matan suka ba shi su za a tambaya to ai shi ne ma ba ai dai bincike mai kyau ba yawwa wai la mutumin da bai yi karatu ba yake dunkum aba ba wani bincike mai zurfi ba ne za a yi kafin ya zamanto cewa an gano ba wani bincike ba ne mai yawa za a yi kafin a gano za a iya ganowa cikin sauki in kira malam da Allah ka ce zai dawo da mu da shi karbo zai littafai ko bai kusa ne ko
a mobile
ba nisa sosai
ba nisa
saboda wai mu dan kara
eh ba nisa wannan da tambaya mai wannan tambaya kafin in ji maganar malama akwai wani daga cikin malamai a nan garin da ya aurar da yarinyarsa akan ga wani dan kala kawai me ka wannan bisin bincike da rashin tsayawa wani karin kuma za a yi bincike a gano sai kika kuma mu iyaye mun karo ni ina ba ku shawara ni ina faɗa ma 'yan mata islamiya na wanda duk ya zo neman ki aure ko sauran awa ɗaya a ɗaura aure kai minti 30 ma rage kai ana ma nan kafin a gama siga sai kin samu labarin cewa bai da aƙida mai kirkice kin fasa in dai da gaskiya ake yi wa man yattaqillaha in tattaqullaha na'am to ku yi da gaske kuma a yi bincike kwakwaf ku bincike abokane ku bincike maƙiyansa da masoyansa idan za a yi aure maƙiya su faɗi sirri masoya su faɗi alkhairi sai a sanya za a yi amaleji Allah ka shiryar da mu malam wannan take cewa assalamu alaikum malam tace mutum ne yake da mata guda hudu to ita ta ƙarshen da ta zo ba sa zaman lafiya da shi kuma abin da ya faru shi ne duk lokacin ta sanar da shi gaskiya abin da yake yi cewa ba daidai ba ne sai ta zaginta ya ta hantaranta amma sauran idan suka faɗi abin da ba shi ba ne sai ga yawaye bayansu kuma suna zaman lafiya da shi malam menene za a yi mai nasiha a kai ko kuma gyara
idan shawara ta shi ne ta yi haƙuri zai iya yiwuwa ko baya son ta ne yadda ya kamata wannan ne yana daga cikin shawarar da zan bata saboda wani lokaci idan miji baya son mace to duk wasu hanyoyi na hantara zai iya yi mata domin ta gane matsayinta yawwa babu abu dai shine ta yi haƙuri dai ta fahimci akwai soyayya aƙalla koda da soyayya wannan yana nuna darajar ta bata kai ta rabuwa ba ta ci gaba da haƙuri tunda bata san wanda za ta aura ba ta rabu da shi Allah ne mai sani
na kai mai tambaya kuma wa alaikum assalam ko za a ba mala ajiyar mai ba su wa alaikum assalam
na'am ya dauki ya tsalla hani ko hajiya sun tsine wa junansu a ina a gaban hukuma ko a ina a nan garin ne eh wannan ai kamata ya je wajen hukuma in dai a shari'a court aka yi li'anin ko ƙarƙashin jagorancin wani to wannan dole fatawa ba za ta yi aiki ba yanzu kawai zai zama labari sun ji hukuncin sosai amma wannan su je wajen hukuma sai a kai shi ƙara akwai wuraren da fatawa ba ta da amfani waye ta ne ce miki akwai guraren da fatawa ba ta da amfani ta inda aka fara ta nan ake sauka yawwa da a ce ba a yi ba a yi li'anin ba ci sake a kotu ko a ina aka yi li'anin
a kotu ne
a ba inda aka sani ba taba gani an yi ba ba wai ta buɗa ba a tuwon ba ta buɗa ba kuma ina zan sani ai ba cewa ne ki faɗi garin ko ki faɗa ba a ina aka yi li'anin a ƙarƙar a ba fa misali ba ba kya so in amsa ai ba zan taɓa amsa tambayar da ba a bani ita fillafilla ba in dai a dunƙule ki take nima ba zan baki amsa ba kin ce a masallacin juma'a misali in ga a matsayina na wanda ya karanta ilimin usul na san ba haka ba ne kawai kwatance kikai
na hajjar tunla
kale ta kawai ta fi wata tambaya
hajjar tunla
amma ina da kure ne ba zai yi
ba. Alaikum assalam tullahi bismillah. Na'am.
Wannan ganki da akwai littafin mu na fatawayen aqida. Eh akwai shiga shi ne a ciki akwai wannan fatawar. Asali ba a daura umara daga masallacin Nana Aisha. Shi wannan gurin ɗan larura ne da kuma ɗan Makka. Yawa a ko wanda yake da ruwa irin ta Nana Aisha amma alaji ya je umara ko ya je haji yana so ya ƙara wata umara ya fita ya je ya dauko wannan babu shi gaskiya. Shine wanda yake zai cikakken bayani ga shi na littafin mu. Wato na aqida zakka da haji.
To sai ma. To mu ta karatu dai. Allah ya sa mu dace.
Kuskure ne.
Amma malam zakka ya yi saboda masu kallo ba su littafi kila.
Ha?
Wanda za su kalla ba.
A na yi bayani mana. Kuskure ne. Ba a taɓa samun wani sahabi ko tabi'i ya yi ba. Don wasu malaman sun ba da fatawa wannan kuskure ne. Ita na Aisha ta yi sun ɗauniyar Hajji da Umara Kiran. Sai ya zamanto cewa haila ta zo mata ba ta iya yin basi Hajji. Shine aka ba ta dama ta dan fita. Amma asali a shari'a miƙatai guda huɗu ne. Ne miƙatin waɗanda suka fito daga Madina. Akwai jufa wanda yanzu yana cikin ruwa. Shine miƙatin waɗanda suka taho daga nan shiya Afirka. Akwai kuma ya lamlam. Shi kuma ya lamlam shine waɗanda suka fito ta wajen Yaman. Sai ƙarnul manazir guda huɗu kenan. Waɗannan su ne waɗanda aka ittifaƙi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke su a matsayin miƙatai. Sai kuma zatu ir na mutanen Iraq. Wasu sun ce Sayyidina Umar shine farkon wanda ya sanya shi a matsayin miƙati. Wasu kuma sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sa shi Sayyidina Umar muwafaƙa yi. Wannan shine a taƙaice.
Wallahu ta'ala.
To duk wanda yake son yayi umara sai dai ya koma miƙatin Madina da ko wannan shine daidai.
Na'am. Wannan suke cewa malam assalamu alaikum. Malam yayi bayani akan
Kwaye, kuna lafiya a gida? Ɗan yi ta kuna nan ƙalau? Alhamdulillah kuna nan ƙalau? Alhamdulillah a gida. Alhamdulillah Allah ya ƙara jakuwa.
Wannan suke cewa malam assalamu alaikum. Malam Allah ya saka alkhairi. Amin. Yace malam kun ce aikin gwamnati yana bata tarbiyyar yara ga mace, ma'ana mace mai aikin gwamnati. To malam aikin asibiti wanda mata ke karɓan haihuwa da sauran larurorin mata fa?
Ni ba da ban ce haram ba ne, amma dai abin da na faɗa a littafi na duk wanda yake da dama kai ya ban matan shi ke aikin gwamnati. Malam har aikin asibitin fa da ake faɗa. Shi kan shi da ake faɗa fa wallahi wallahi akwai shararraka a ciki. Yanzu wata mace ma'aikaciyar pharmacy take mun fatawa ta ce wani daga cikin ta shiga ɗebo magani ta ga fanti ɗin mace an sakale da namiji a ciki. Me ake yi a ciki? Sai an tambayi wannan da yawa daga cikin shararrukan aikin asibiti. Wasu matan da suke kwana a can asibitin zina suke yi. Wala Abdullahi gadon kai ya taɓa faɗa hawo suka ce za su kai shi ƙara. Wallahi akwai a masu yin zina. Ni ma sun ji su kai ni ƙara. Saboda haka akwai masu yin zina a asibitin. Sharri ne shi ma a gurare da yawa. Ni ban ce haram ba ne amma aikin asibitin matan yana da sharrika. Allah ya ba mu sa'a. Hannu asibitin. So ni ban ce aikin gwamnati haram ba ne. Amma dai yana da hadari asali a musulunci kamar yadda na faɗa a cikin littafin mace tana aiki a wajen gidanta ne in aka samu sharuɗa guda biyu. Idan aka samu sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine ya zamanto akwai tsananin buƙata. Kaga shi yasa matan nan da Annabi Musa ya haɗu da su za su ɗebo ruwa suka ce dalilin fitowa shine wa abuna shekun kabir baban mu tsoho ne na biyu shine ba za a cakuɗe da maza ba la nasqi hatta yusturar ri'a shine ma'anarsa daga cikin sharrin asibitin mata aikin asibiti na mata shine za a bakku on call daga kese wani namiji kuma shi namijin nan kila yafi mijinta kyau haka yake faruwa yanzu akwai wata yarinya da ta ko ta daliba bai wuce sati uku ba professor ta ta zina da shi so biyu a cikin October din nan ran juma'a ya ja ta gidansa ka san me take ga ya mun nake ta tambaye ta nace ya mijinki tace gaskiya yafi mijinta iya romansi
innallahi
ya iya taba mace da sauransu wallahi haka ta ga mun kuma ta ce in ba ta fatawa ta tuba ne ta gimtsewa tace mallam kakkace fa na lalace wallahi ina muku rantsuwa da Allah ba ku bi na ba shi rantsuwa shekaran jiyan nan muka yi magana da ita nace mata ya labarin professor sai ta ce min ai ba mu haduwa nace tsakaninki da Allah a cikin yanzu da yin waccan magana kusan sati hudu nace tsakaninki da Allah ba ku ƙara yin wani abu ba tace eh gaskiya an dan yi so daya sun yi romansi ta ce min ya iya soyayya wannan shine sharrin aikin mata in dai mace tana fita aiki za a samu wanda ya fika kyau mijinta ko ya iya fika magana su mata abin da yake burge su a jikin namiji bai da yawa akwai wani mutum da na sani shi kawai wata wushiya ce da shi anan in yana magana S tana fitowa ta wushire shi ta gaba saboda haka mata suna bala'in san shi Allah yanzu yadda ake lokacin tsadar rayuwar nan za a iya tura mace da namiji aiki Lagos in suka zo suna socio-economic maimakon aka ba su kudin daki kowa ya kama dakin shi sai su kama daki dai ana yi kuma su kama daki dai su bi su aljanu ne ai mallam yadda na gaya muku aikin gwamnatin mata ni ban ce haram ba ne amma na ce ci gaban mai hakari jani
akwai gyara akwai aiki wannan tace assalamu alaikum malam idan namiji yace wa mace idan kika sake ce da ni Allah ya isa a bakin auren ki shin ta saku
in dai ta fada ta saku sai ya zama saki daya wannan aisha yake kira yaminu talaq shine rantsuwar saki ko kuma rantsuwar shika
ana tambaya ne muna ba ku damar tambaya ne saboda muna jira littafin da za a kawo idan za ki yi ba su kyan ba su cika ba dole wani sai da cikin nan ba don wata za ta yi nauyi ko idan ba za ki yi a ki gaya ma wata makwabci ta faɗa ce ki na tambaya kaza ko a rubuta ne ko ki rubuto kan ki zo ki ce wallahi na so in tambaya kaza ki fito da kanki to na'am
assalamu
alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am.
Kaman yanayin da aka ci
yau. Na'am.
To za a biya mai kuma tsawon nan azumi da zai yi. Amma an da ne shi shawara kan cewa tun da shi zai da hali. Don aikin ma da aka ko a biya mai. Ya aka ce mini amma da yi zaki a kai. Wai kuma nan tana da mukallala sosai. Kamar kun kaya aikin haji tare da manzon Allah.
Bai wa Allah ki tafi da halar tambaya ki ne tambaya.
Yawwa.
Ina tawa da ni.
Yana da
ka umara da a bashi kuɗin ba shine tambayar ba. Shine da kanin umara da kuɗi duk kewaye-kewaye
ke.
A takaice annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan mai umara a ramadan tana daidai da haji tare da ni baya nuna wai daidai take da haji kwata-kwata umara ba ta taba zama da haji kawai misali ne da kamanceceniya so yanzu daga cikin abin da zaki gane ki fahimta babu inda za a ce wai dan ka je umara da ramadan shikenan wai haji ta fada akan ka babu a wannan so ya je haji sai ya roko kudin
wa alaikum assalam kage mu dai ki kai abin magana wajen bakin ki muna jin ki wa alaikum assalam ki kai abin magana wajen bakin ki yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam tambaya ne akan zamantakewa
na'am
namiji yana son matan abinci amma idan ta tambaye shi wata hakka da za su yi da yara sai ce mata wannan ba dole bane abinci ne da kuka da ya bata to malam ko da ka tafi ta mai ara sai a ce ta ya hauka ko ita na so ta bata mata ki a fa sai kuma ta rayu mu cewa ba dole wannan
mai Allah ya ce to
yawa
ha dawo aya eh me ta tambaye shi ya mata wanda bai din ba
dole rayuwa ba
sitira ko yaushe ko kuma baya sitira baya sitira kwata-kwata ko kuma baya yi da yawa tsakani da Allah
ba yi da yawa
a to shine ba dole din bane ai ma bai wa Allah ba zai yi a ce wai abin da mace take so tambaya nake yi shi sitira ta dole ce ko yana yin sitira ko kuma baya yi kwata-kwata ha kina wata magana yana yi to bai wa Allah wace aya kika jawo mai waye yace dole sai yayi sitira duk sanda kike so ba inda aka fada wallahi malam ko ku saurara kamar da Dr. Sani rijiyar lemo yake cewa yace a wannan malam lokacin Tinubu ma bai zo ba tun kafin Tinubu ya zo yake cewa mata da yawa sai sun gwammace da Allah ya yi su mata a irin wannan zamanin. Wallahi duk namijin da yake iya ba wa mace abinci so uku. Wallahi tallahi ya cika namiji. Sannan kuma bayan Allah kuskure ne wai dan kin ga mijinki yana da kuɗi kice sai an kashe kuɗin duka. Dole a dinga tanaji yanzu. Saboda yanayin rayuwa kullun tsauri yake yi. In baya tanaji wata rana abinda in ya samu abinda bai isa ba ba da abinda aka tanaza aka boye ba da shi za a amfani ba so kike ya rababba ki da abinda ya samu kice yana sitira to dole sai ya faɗa min ayar da kika jawo mai ha ina wata wai aya da hadisi wata aya ki kaddara akan ki ne wata aya aka jawo
aya ne
za ki jawo
aya
da
kike so ki jawo to wace aya aka jawo malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ki je yawa ko tambayan babu kuma ki ba da wani ku gane wani abu akwai abin da yake dole na rayuwa akwai abin da ba dole rayuwa ba ba wani abin da a dole rayuwa ga namiji zai yi ma mace fiye da ci da sha matar so su ka kara wajen manzo Allah ba ta ce ba a mutu sura ba ne fiye da ita ne ba a yi fiye da ita ne zai yi ku kiyaye Allah shi yadda ku da mu gaba ki daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am
da ba 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 da
Kaguwa kamar akai imanin ta da abin da sai dai eh kaga bukata ce na'am
abu na farko dai shine ita wacce ta je wajen wannan mai bada maganin da ake ganin aiki in dai ta san hukuncin bokanci ta je ta zama arniya ta zama kafira wannan shine hukunci na biyu kuma in ba da saninta ta je ba sai ta cika ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hulwanul kahin hulwanul kahin shine abin da boka yake samu abokancinsa wannan shi ake kira hulwanul kahin ina fatan mun gane
kafin wancan tattaunawa take tsammanin jinin diki ne ya doke mamace kwanaki 15 bayan ta haihu sai ruwan kalan ruwan kasa yake fito mata to malam wannan kalan ruwan kasan za ta ga dai ibada ne ko kuma ba za ta ibada ba
Kana fara cikin bilani. Ina take.
Dan karu karu.
Ah to mun bara ta amsa ba shikenan. Da wahala ba ta family bilani. Kana yin family bilani. Wani yana daga cikin dalilan da suka sa mushkiloli suka yi mata yawa. A takeice in dai ruwan kasa ne ake gani bayan jinin ya dauke wannan ba a kirga shi a cikin haila ina ba da shawara duk wacce take da dama ta yi kokari ta mallaki wannan littafin na hukunce-hukuncen jina nan al'adar mata haila istihala da jinin biyu za ta ga cikakken bayani akan irin wannan ruwan ana ce mai kudura in dai ya zo bayan haila ta kare ba a kirga shi a cikin kwanakin haila Allah dala ɗin kira mana malamin ya kusa
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم آمين يا هيك آمين يا هيك طب wannan tambayar bai kamata a ce ɗaliba kalibi ne wani za ta yi wannan tambayar malama ummu sayyida
ka gane kana da ragowa
a ce lalle tauhidi bai shiga ba har yanzu a san tauhidi ba lalle akwai aiki wa alaikum assalam to don me kira ki za ta amsa ba wanda suke da to malama ta amsa malam ba zai yi ka ba yana ta hanyar rawa wurin ba ni sa
muna ta shiga lokacin eh shi sa amma shi ne ke gana shi
to ki san me ke ne biyu na farkon kin gane ai ko to ci gaba kai ki damu wannan mu mun ga mutum na wurin yawa aini duk wanda zai mai tambaya cikin dalibai mata ko ƴan mata akan magana bokaye bin baki abu ci gaba malama to ya sallah da mi namiji ya sallah da singlet yawwa abin da kake kenan me hukuncin namiji sallah da singlet shikenan
eh matsalo kaga ba cikin waje ba kawai je kai ya baka matsalolin aure guda 25 maza ka je a bar su a waje sai ya baka matsalolin aure guda 25 ki sauri sai ku ba shi ya nan so mu karaba shi kawai kuma wani gauri zai ci wani ciwo sai ta ci a can ko kawai 25 zai ba mu a gowai ba su a wasu alan a yi tambayar ƙarshe
na wani gaba da aka wani magana
sallah da singileti sallah ta amma ba kamala saboda kamar yadda aka faɗa ɗin yadda malaman fiqh suke cewa al'awar namiji daga cibiya ne zuwa kwiwa wannan shi ne al'awar namiji duk abin da ba nan ba kuma ba al'awara ba ce wannan shi ne al'awar namiji
wannan tana nema addu'a ne akan haihuwa da take nema duk waɗanda suke nema haihuwa malam zai muku addu'a ubangiji Allah ba ku nagari waɗanda suka samu Allah ya sa musu albarka wannan take cewa malam assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya amin malam wani mutum ne yana zina da ƴaƴansa mata bayan ya saki mahaifiyarsu sai da suka girma amma ba su taɓa ganin al'adarsu ba har sun kai shekarun balaga amma har yanzu shin menene hukuncin wannan abin da ya faru
to waye bai san hukuncin zina ba ana to shine babu ya aikata haram abubuwan suna da yawa gaskiya abubuwan suna da yawa in kuka karanta idan kuka karanta littafinmu na matakan tarbiyyar yara a musulunci za ku ga amsoshi mun tattauna a kan wannan cika dalaka ce su sauri a ka guda 25 yanzu malam muna da littattafai guda 30 da za mu kara a cikin nan su haifar samu ba wanda suke cikin nan
daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas goma fakat
iya goma to malam fara ba guda 5 sai a raba guda 20 da wanda bai samu ba sai ya je waje ya nema ya siya ya zai samu a waje wanda bai samu ba insha Allah Allah maraka su mana
mutane assalamu alaikum
an so bi suka ce suka 20
ne kasantuwan hado mu a wannan wurin mai albarka muna godiya da zuwan ku ku saurare mu Allah ya saka muku alkhairi sannan muna tallata muku aikin wannan makarantar mai albarka sadaqatul jariya kun sani kuna gani a media yadda aikin ke ina ganin wani mai taɓa shigowa nan ba cikin ku kila kina yake zagaya baya akwai wani gini a can baya ki ga duk abin da ke faruwa kila kina da wani dan uwa ko wata ƴar uwa ko karan kanki da zaki taimaka domin wannan ginin a samu a kammala shi duk wanda ya yi ma kansa wuri ne da
wanda ba gabatar da shi biyar shida bakwai takwas tara goma sai 15 ne to malam kammala biyar din da suka rage ana din nawa ne kammala biyar a nan wanda din nawa ne ba wannan lain ne wannan ji ni rabon uwa da wani
yawa tun da kai ka san kowa ba wannan yafi so ina bayani akan ginin wannan makarantar mai albarka a yanzu haka wannan ɗakin taron za ku ga windoji na a baya da kofa an kalkula nan ga windoji a baya da kofa wanda insha Allah ta'ala ana aiki muna son mu sa mai windoji saboda nan ne ake ta'alimat da ake yi na karatu saboda haka zan ba da akan lamba na wannan makarantar mu ko naira biyar aka turo muna so ba ma rena abin da aka turo kuma za mu sa cewa wata baiwa Allah ko wani bawan Allah ya bada wanda duk kin san da cewa yana taimaka ma addini ki zo da shi kina yake zo da shi ko da safe ko da rana ko da daddare daga karfe 6 na safe har karfe 10 na dare wannan wurin yaron na karatu da ya ki samu ba mutum annan kina yake zo lokacin da ba ma karatu domin ku boye kanku yi ma kanku aiki akan lamba gashi kamar haka 20 32 46 75 52 zan sake mai maitawa 20 32 46 75 52 First Bank Madrasatul Khalid bin Walid Islamic Academy wanda duk ya turo ni zangane kuma nakan sa a gurbce wani bayan Allah ko wata baiwa Allah ta ba da naira kaza Allah ya saka alkhairi da sauransu muna addu'a ubangiji Allah ya sa mu tare a cikin lada zamu kira malama Amina Abubakar ta zo ta rufe muna taro da karatun alqur'ani mai girma kafin malam ya dawo sai malam ya muna addu'a tunda shi matafi ne Allah na kaba addu'a matafi kuma gashi malami professor gaba ki dai muna addu'a wanda makaranta Allah ya buda muna mu ci gaba da yin aiki har illa masha Allah Allah ya sa mu dace bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
Allah ya bamu da cewa wannan littafai da aka raba har guda 90 wani daga cikin bayin Allah ne ya bayar aka raba so waɗanda ba su samu ba suna iya samun littafin a waje sai su mallaka akwai littafai guda 3 wanda gaskiya zuwa 4 wanda suna da muhimmanci ga mata matakan tarbiyyar yara a musulunci sai wannan littafin sai muhimman fatoyi akan tsarki sallah azumi sai kuma hukunce-hukuncen jinanin al'ada lalle wannan in mace ta mallaka za ta zama mata guidance kuma su tana za ta iya ta hada da ahalari da sharhin arba'un hadis da kuma muhimman fatoyi akan aure sai idda cinikayya Allah ya saka wa duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwar wannan lecture memory card nake so dan ƙara bayani a takeice hakan sa ya kunshi darussa kusan 800 akwai tafsirin suratul baqara akwai tafsirin surat ali imran akwai tafsirin suratul nisa'i akwai maida akwai riyadus salihin cikakke akwai umdatul ahkam akwai ahlali akwai ashmawi akwai rahabiya hadarin da muke na raban gado akwai littafin cikakke da aka shiri da alfiyatul usul ta Abdullahi Gwandu tafsirin iso karshe zuwa wallahi da sauransu Allah ya saka wa jagoran wannan makaranta Malam Ahmad Tijani da alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم انا نعوذ بك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نسالك من كل خير سالك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
Yang di mana? Mungkin. Yang masih ada di sini.